Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa ku huta lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To da fatan za a gafarce mu, ga kuma cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. A jiya Asabar ne shugaba Donald Trump ya ce ciki alkalin babban kotun nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu kasashe 7 waɗanda yawancinsu na musulmai ne shigowa Amurka, yana cewa wannan zai sa da yawan mutanen da ba su dace ba su samu damar shigo muna cikin ƙasa. Wannan kalamai dai na Trump kowa ya san cewa da alkali James Roberts yake yi, dan shekaru 69 wanda tsohon alkali ne da ke arewa maso yammacin Washington kuma sananne ne mai ra'ayin ƴan mazanjiya. Robert dai ya zama babban alkalin babban kotu ne tun a cikin shekarar 2004 zamanin mulkin shugaba George W. Bush. A cikin shafinsa na Twitter, Trump ya ce, "Ina kasar mu ta dosa tun daga ko yau yanzu haka wani alkali na iya dakatar da umarnin hana wasu shigowa kasar saboda dalilin tsaro. Wannan na iya sa wasu masu mummunan manufa su shigo cikin kasar tamu." Trump ya bayyana wannan mataki na alkali Robert a matsayin abin takaici kuma ya alkawarin sai ya tabbatar hakan bai yi nasara ba. Sai dai kuma sanarwar da ta fito daga fadar White House da yammacin ranar Juma'a ta ce ma'aikatar shari'a za ta tabbatar ta gaggauta ganin an dakatar da wannan mummunar umarnin wannan alkali ta hanyar ɗaukar ƙara. Sai kuma jim kaɗan da a fitar da wannan sanarwa, sai ga wata sanarwa irinta amma an cire kalmar mummuna. Da yammacin jaj, ma'aikatar shari'a ta ce ta shigar da ɗaukar ƙara yanzu haka. Sai dai jim kaɗan da ba da wannan umarnin alkalin, jami'an shige da fice da ma na custom suka bar masu takardar izinin shigowa Amurka suka shigo ba da wata tsangwama ba. Rahotanni sun bayyana cewa an kwashe tsawon makonni 3 kenan a jere ana ta zanga-zanga a nan Amurka da ma wasu sassan duniya akan manufofin gwamnatin Donald Trump ko a ranar Juma'an ta gabata, bayan da wani babban alkali a nan Amurka sai da ya ba da takardar wato ya dakatar da umarnin da shugaba Trump ya sa wa hannu a ranar 27 ga watan jiya wanda ya dakatar da wasu 'yan kasashe 7 shigowa Amurka. Duk da wannan matakin da wannan alkali ya ɗauka kawo yanzu, rahotanni sun tabbatar cewa har yanzu ana nan ana ci gaba da zanga-zanga na nuna ƙyamar gwamnatin ta Donald Trump a wasu sassan duniya daban-daban. Misali, ko a jiya Asabar a London, sai da jama'a suka yi dafifi a wajen harabar ofishin jakadancin Amurka da ke London ɗin, suna waƙa suna sukar lamirin gwamnatin Donald Trump. Masu adawa da waɗanda ke nuna ƙyamarsu ne ga wariyar launin fata da bambancin addini su ne suka shirya wannan zanga-zanga, inda suke Allah wadare da wannan umarni na shugaba Trump tare da sukan Prime Minister Theresa May na ɗaukar tsawon lokaci kafin ta fito fili ta soki wannan manufar gwamnati na Donald Trump. Bayan da masu zanga-zanga suka bar ofishin jakadancin na Amurka suka miƙe sai dandalin Gross Over. A cikin satin ta gabata ma, sai da ɗaruruwan mutane a birnin Toronto suka gudanar da zanga-zanga nuna ƙyamarsu ga wannan umarni na shugaba Trump. Haka ma, ko a jiya Asabar, sai da mutane suka taru babban ofishin jakadancin Amurka da ke Toronto ɗin domin nuna ƙyamarsu ga waɗannan umarni. A can ma ƙasar Faransa, mutane sama 1,000 ne suka gudanar da irin wannan zanga-zangar. Haka ma Australia, mutane sama 1,000 ne suka taru a gabashin birnin Sydney domin nuna ƙyamarsu ga wannan umarni na shugaba Trump. Haka ma Indonesia, mutane kamar su 30 ne suka taru a gaban ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar domin nuna damuwarsu game da wannan dokar. sai dai kuma kura'an jin ra'ayin jama'a a nan Amurka ya nuna cewa kusan rabin Amurkawa na goyon bayan wannan matakin, amma kuma binciken ya ce ra'ayin sun bambanta ne a bisa tsarin jami'iyyunsu. Haka kuma a sanarwar da kafar yaɗa labarai ta CBS ta fitar, ya nuna cewa Amurkawa kashi 45 ne ke goyon bayan wannan matakin, yayin da 51 ba su yarda da shi ba. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce shugaban ya samu damar tattaunawa mai ma'ana da shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko, kuma cikin abubuwan da suka tattauna sun haɗa da batun rikicin ƙasar ta Ukraine da Rasha. A cikin sanarwar da fadar White House ta fitar, an ambato shugaba Trump na cewa za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙasar Ukraine da ma ita Rashan, domin ganin ƙasashen biyu sun cimma maslaha a kan rikicinsu na bakin iyaka. Haka kuma sanarwar ta ce shugabannin sun taɓo batun lokacin da za su gana na garin da garin. Tattaunawar Trump da Poroshenko na farko shi ne a lokacin da ake tsakiyar faɗa a gabashin ƙasar ta Ukraine tsakanin sojojin na Ukraine da 'yan tawayen da Rasha ke marawa baya. Kuma a lokacin an kashe mutane da dama fiye da wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekarar 2015. Poroshenko ya ce wannan wani babban dalili ne da zai sa a ce ƙasashen yammacin duniya sun ci gaba da ƙaƙabawa ƙasar ta Rasha takunkumi. Sai dai Trump ya sake nanatawa cewa zai ƙara ƙarfafa dangantakar Rasha da Amurka, wanda kuma kan ya kawo daidaito tsakaninta da Ukraine, ko da ko ta kama ne Amurka ta rage wasu takunkuman da ta azawa Rasha ɗin. Trump, wanda yanzu haka yake hutun ƙarshen mako a gaɓan teku a Florida, ya tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Italia Paolo Gentiloni, kuma wasu daga cikin batutuwan da shugabannin suka tattauna a kai sun haɗa da inganta matakan tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci, kamar yadda sanarwar da ta fito daga fatar White House ke cewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Yanzu haka an sake wurin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar Somali, wanda ake sa ran gudanarwa a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, daga makarantar horar da jami'an 'yan sanda zuwa tashar jirgin saman ƙasar da ke Mogadishu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu, sai a gyara zama. Ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi tare da asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da ma ƙaramar hukumar Kalgo sun ƙaddamar da shirin Yekuwa domin ƙara faɗakar da iyaye da al'umma muhimmancin neman ilimi. An yi bikin ne a wani gari da ake kira Wuro Gauri, inda har yanzu yawan waɗanda ba sa zuwa makaranta suka tsere masu zuwa neman ilimi. Da yake magana bikin fadakarwar sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Alhaji Abubakar Magaji na Yalwa, ya bayyana dalilai da suka sa gwamnati ta zaɓi wannan wuri.
An shirya wannan taro ne a wannan gari na Wuro Gauri domin mu yi la'akari da cewa wannan gari na Wuro Gauri cikin ƙaramar hukumar mulki ta Galgo an bar su baya ƙwarai wajen sha'anin ilimi. To, domin a ƙarfafa su, a jawo hankalinsu, muka zaɓi nan domin a shirya wannan taron. Wannan taron na yekuwar sa yara makaranta abu ne wanda hukumar UNICEF da gwamnatin jiha suka haɗa gwiwa domin a tabbatar da yara na zuwa makaranta, saboda an yi la'akari da cewa yaran da ke wajen makaranta sun fi yaran da ke cikin makaranta yawa. To, shi yasa aka ya dace a bi hakimanmu, 'yan siyasanmu da sauran al'umma a wayar da kansu su san muhimmancin ilimi, musamman ga ƙananan yara, domin shi ilimi aka ce idan yaro ya samu ilimi kamar zanen dutse ne, amma ilimin babba kamar zane ne kan ruwa. So, shi yasa muka ba da muhimmanci a wannan yekuwa, kuma muka ga ya kamata mu kaddamar da ita a wannan gari na Wuro Gauri.
Shi ma da yake jawabi a wajen taron, sakataren hukuma ilimi gama gari na jihar Kebbi Alhaji Balarabe Abdulmumuni ya shawarci iyayen yara da ke yankin Wuro Gauri da na jihar Kebbi baki ɗaya da su yi amfani da damar da gwamnati mai ci yanzu ta samar na samar da kayayyakin koyarwa da gyaran makarantu na primary da na secondary ta hanyar sanya 'yansu makaranta don samun ilimi mai nagarta.
A halin yanzu nan wannan gwamnati ta yi kokari na dabbakar da wato ilimi na yara kanana. A cikin ayyukanta akwai gine-gine da take yi da gyare-gyaren makarantun ne, da kawo gadaje da tebura na karatu na yara, wanda yake idan ka dibi waɗannan kuɗin sun kai biliyan 3.6 billion, wato 3.6 billion naira. Saboda hakan nan yana da mahimmanci kwarai da gaske wato iyayen yara, har dai a ce wannan gari da ake kira Wuri Gauri, da su yi kokari su taimaka ma wannan gwamnati su kawo ƴaƴayensu domin su yi karatu. Abinda nake ƙara jan kunnuwansu shine wannan gari ana kiran sa Wuri Gauri, kuma ina fatar kila da nan zuwa shekara ɗaya mai zuwa wannan garin zai canza sunansa daga Wuri Gauri zuwa Wuri Ilimi. Saboda hakan ga kamar da nake gani lalle babu shakka mutane Wuri Gauri sun nuna za su dabbakar da ilimi. Idan kuka diba wannan taro za ku ga kananan yara mata kusan sun fi ko waɗanne irin jinsi yawa yanzu nan. To na tabbatar da waɗannan yaran makaranta, yara mata da suka shiga makaranta yanzu nan, su ne za su zama uwayen yara, domin kuma su ne za su hayayyafa su ƙara wato yawaitar da jama'a a cikin wannan garin. To idan ka duba, idan waɗannan yaran suka yi wannan ilimi matan suka hayayyafa, to kenan na tabbatar da wannan roƙo da na yi zai canza daga Wuri Gauri zuwa Wuri Ilimi. Daga ƙarshe ina so in tabbata ma shi Kantoma irin roƙon da ya yi na cewa yara suna yin makaranta kuma zuwa ƙarshe ba su samu aiki. To a cikin wannan hukuma tamu ta ilimi na bai ɗaya, mu abinda muke fata ko kuma abinda muka bada muhimmanci gare shi shine wato a sanya yara makaranta. Idan an sa su makaranta suka kare, to za mu tura su zuwa JSS. Zuwa JSS idan suka kare kuma su kuma za su JSS. To idan suka kare wancan ilimi, gaskiya waɗanda ke da nauye-nauyen wannan bada ilimi ita ce state government. Idan state government ita ke da wannan hakki na bada wannan ilimi. Saboda hakan ga kuma da yake muna iya bada waɗansu shawarwari, wato za mu ba ita wannan gwamnati shawara, da yake kuma ita ma tana da niyya, domin tana da ƙorafe-ƙorafe na ƙoƙarin fitar da yadda yara za su samu aiki ko da bayan sun ƙara ilimi. Akwai ayyuka da yawa waɗanda na tabbatar da bayan mutum ya ƙare makaranta zai iya shiga. Kuma ina fatar wannan ƙorafi da ke da wannan gwamnati Allah ya taimake ta, shi ba ta dama ta cikar da waɗannan irin goranci-goranci.
Da yake so ka ce a wajen taron Kantoman ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo Alhaji na Mashaya Digi cewa ya yi.
Mun zauna mun tantance duk garin Wuri Gauri gaba ɗaya, har mai gadi mutum takwas ka ansa albashi. Duka gaba ɗaya Wuri Gauri har mai gadi, har sarkin gari, har sakataren sarkin gari mutum takwas an ma'aikatan gwamnati duk mazaɓar Wuri Gauri gaba ɗaya. Wannan ba ƙaramin ci bayana ga mazaɓar Wuri Gauri ba. Saboda wani lokaci na Allah kamu kowa na ƙoƙari ya zama mutanensu na cikin gwamnati. Idan Allah bai ɗaukaka wani ba zai ɗaukaka wani. Amma mutanen Wuri Gauri kullum sun yi zamansu sai dai tura yara Legas. Ana ganin kaman yin ilimin ba shi da wani muhimmanci. To ina son mutanen Wuri Gauri su sani ina da gidan gado Wuri Gauri, ina da gonan gado Wuri Gauri. Kuma Allah da rahama ta yayi mini Kantoma a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo. Karon ga yaran Wuri Gauri za su yi boko da taimakon Allah ko da ƙarfin iko. Ko dai su yarda su sa yara su yi boko ko kuma hukuma ta yi aikinta, mutum ko hagere aka sai suwa a sa dane makaranta. Don bashi wa kuna ƙuna gari. Kuna ƙone gari, mutane na ta halaka, don halaka ne. Duk Wuri Gauri a ce babu ɗan Wuri Gauri DA. babu dan wura gaurin headmaster komi na ci gaba da an taso inda mutumin wura gaurin sai ka tayi wani gari kuma mazaba su kutum to wannan ba karamin illa bane amma wannan karo insha Allah wura gauri za su gyara
suma da suke jawabi uwayen kasa na Kalgo da Nadigi sun bayyana cikakken goyon bayan su ga gangamin da farko ga sarkin gobar na Kalgo Alhaji Haruna Bashir
mudde ya zamanto kuka yi wasa da halaka ilimin na yaran ku to ba da dadewa ba wannan kujera ta ku da kuka gani wanda jama'a kuke cin moriyarta za ku rasa ta gaskiya zamanin ga da ake ciki kowa kake idan ba ka da ilimin nan ba za a yi komai da kai ba duk wanda kuka ga yana shugabanni da ke wurin nan kowa saboda ilimin da Allah ya kaddare ya samu ne ya kai ga wannan matsayi kowa hake ko danwa hake idan baka da ilimin ga da ake son kai to wannan kujera ta ku ko ta gidan ku ko ta mina ne ko rasa ta saboda haka don Allah iyayen yara musamman na wannan garin na wurin gauri inda muka haɗu nan don a ba ku shawara ku tabbatar da ku ba mu kunya ba domin gaskiya wannan taro da Allah ya muka zo muka yi muku shi a nan garin naku gaskiya don ana ganin kun cancanta a muku wannan abin kuma hukuma ta karama hukuma muke daga ta tausaya muku don haka ku kuma kada ku ba hukuma kunya
shi ma uban kasar Digi Alhaji Atiku Muhammad Digi ga abin da yake cewa
ilmi fa kamar yadda masu jawabi da suka gabata suka faɗa ilmi shine babban abu kuma shine ake bukata kuma shine hasken rayuwar duniya kowa ya samu wani abu da wannan zamani ko mulki ne ko shugabanci ne ko siyasa ce ko arziki ne ko ta wajen hanya ko daukaka wajen noma da sauransu duka to lalle ta hanyar ilmi ya same shi ilmi yana sa rayuwa ta inganta kamar da mai girma sarkin gobiri ya daddada don haka gwamna ya taka rawar gani domin ya zagaya wannan jiha ya ga yadda halin yadda makarantun ne halin da makarantun ne suke da dalibai da bukatocinsu kuma mun tabbata ya dauki niyya da alkawari da kuma tabbatar da cewa ya yi wani abu game da ingantar da ilimi to ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata a yi ta haka shine jaddada halartar makaranta ga yaran mu
Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
hakanan ko a jihar Taraba shugaban kabilar Jukun James Anagu musamman a gefen masunta waɗanda suke yawan kaurace shige makiyaya suna fuskantar wannan matsala ta rashin ilimi domin haka ne Anagu ya kira ga al'ummar su tashi tsaye su nemi ilimi a hira da yi da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona
al'ummar ku al'umma ne mai yawan kaura daga wuri zuwa wuri don yin su yaya yaran ku suna samun ilimi yadda ya kamata
yaran mu ba su samu ilimi ba dalilin shine kifi ne ya riga rinjaye iyaye da ya'yan yawan kai shiga ruwa zaka samu 10,000, 20,000 akwai mai samu 100,000 a yau ya kashe ya hana su yin karatu abin to sai ne in ka je Chadi ka ga samari wanda suka daidai su gama degree duk sun zama masunci abin da ya kama daga Lakwaja jukuna na bakin ruwa har iya kamar dam na Lagdo amma ba makaranta ba karatu abin da ke tafiya kenan
akwai tsarin wato ilimi na makaurata kamar al'ummar makiyaya yaya kuma wannan ilimi na masu kaura kun samu wani tsari wanda yake kula da al'ummar ku da yake kuna kaura don neman kifi
abin to sai shine wannan makarantun da ake kafa ruga da mashaya gaskiya mu jukun ba wani abin da kai kama haka muna neman taimako muna neman roko ga gwamnati federal government ta taimake mu a yi mana makarantu a duk inda 'ya'yanmu da jikokinmu suka zauna abin da yake tafiya kenan
wani kira raka wa al'ummar ku da yake matasa surun tuma sun sa kai a harkan su basu damu da makaranta ba wani kira kake wa dukkan wato al'ummar jukunan kogi
to abinda zai magana kai shine ina so ku jukuna ko lakance abu daya yanzu kifi ya kare kifi ya kare ina bukatan duk inda bajukuni yake ya koma gida ya je karatu in ba zai samu zuwa gida ba inda makaranta yake yake kusa da shi yayi karatu don yanzu ilimi yake kan komi zaka kama kifi zaka zo ka zama kuma bawan wanda yayi gwamnati don kifi ba zai kai ka koyi na ga yanzu ba abu duka ya koma karatu ina roƙon jukunawa a duk inda suke ni ne nake magana nan ba jukuni su saurari kalmar nan da nake fada kowa ya tsaya ya sa dan sa karatu da uwa da uba ku hada kai yara su yi karatu abinda muke cigi kenan zamani yau
ne sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da gace riba sai ba da shi da jaki
ni na raba sai in ba zan tara cin dindin nan ba
Ƙoƙarin da wasu mutane su takwas waɗanda ba a bayyana sunayensu ba suka yi a jihar Katsina wajen taimakawa ci gaban ilimi ya samar da sakamako mai kyau wajen haɓaka ilimin yara waɗanda ba su samu damar shiga makarantar sakandare ba su kuma ba za su koma firamare ba. Shugaban ɗaya daga cikin waɗannan makarantu biyu Hamza Ibrahim ya tattauna da Zaraddin Sani kan yadda shirin yake tafiya da kuma tasirinsa.
Malam Hamza Ibrahim shine shugaban karaman makarantar sakandare ta al'umma da ke rafin dadi a Katsina. Yace suna horas da yara ne waɗanda ba su ci jarabawa shiga aji daya na karaman sakandare ba. Yayi mani bayani kamar haka.
Wannan aiki dai mun fara shi kamar damuwa kamar shekara 7 da ta gabata. Wuraren 2009 bayan wayansu mutane guda 7 ko 8 a cikin Katsina sun gano cewa duk shekara ana samu an yi jarabawa an dauki yara aji da ba a samun cikakken gurabun shiga aji daya din ana samun wayansu yara wanda za ka ga da karshe ba su samu zuwa aji daya ba to wayannan yara wanda ba su je aji daya ba sai zaman tun cewa sun aje makaranta kwata-kwata ba za su yi ba wanda da karshe suke zaman ma mutane lalura so wayannan mutanen mutum takwas su suka daukan maran su suka kuma yanke hukuncin cewa ya kamata a yi makarantu guda biyu wayannan na al'umma ne a yi daya a gabacin Katsina karamar hukumar Katsina cikin garin Katsina a yi daya kuma a yammaci aka yi daya aka sanya ta a Mudoji Primary School daya kuma aka sa ta a Waziri Zayyana Primary School to wayannan makarantun za su dauki dawaine kawai wayannan yaran ne wayanda ba su samu gurabu na shiga makarantun gwamnati ba shin aji shida za a mira su primary school din su ko ko su da ba dauke su aji daya ba sannan ko ba a yanke hukuncin cewa aji shida za a mira su ba kuma an ce musu unsuitable dan haka da karshe kaga za su zama cewa ba ba inda za su kenan so da muka tashi a haka sai zaman to cewa mun dauki irin wayannan yaran su ne daliban mu da su muka fara su ne daliban mu su ne wayanda muke dauka kuma har yanzu su ne daliban mu irin wayannan yaran muke dauka
idan ku kaya ya waɗannan dalibai ina suke zuwa
to gaskiya ne idan muka yi wayannan dalibai gwamnati muke mai damuwa sai a mu bada su sai a placing din su aji SS1 daga harawan mu zuwa yanzu yaran duk da yaran da muka gama yanzu mun samu yaro akalla 3000 amma yanzu yaran da muke da su yanzu wanda muke da su yanzu a haka muna da yaro 1190 tun daga aji 1 aji 2 aji 3
kuma har yanzu kuna bin wannan ka'ida ta sai wanda bai samu makaranta sakandare ba irin ta gwamnati shi kuke dauka har yanzu koko naga kamar awan yana nema ya canza rawa
wannan ka'ida har yanzu dai ita ce muke bi sai dai mi idan muka dauki yaran da su wayannan wayanda ba su samu makaranta din ba zai iya yiwa kila kaga a shekara muna ya dauka da yaro 200 muke dauka sai muka dawo muna da azuzuwa 6 kowane aji daya muna da azuzuwa 6 aji biyu muna da azuzuwa 6 aji
biyu kuma na da azuzuwa shida to sai zamanto cewa kaga ƙarin daukai ya karu
da kun fara a matsayin ku na malamai guda hudu to su yau malamai sai kai nawa
to yanzu a kalla muna da malami 33
to waɗannan malamai ke wani lokaci za ga sai dan albashi ko dan allowance haka to ta yaya ake tafiyar da harkokin makarantar har a samu a ba su malamai dan abu
to wato malaman kashi uku muna da malamai waɗanda ma'aikata ne na LEE kana ba mu gudunmuwa matuka muna da wayannan malaman wanda kaga gwamnati ke biyan su su wayannan muna da wayansu malamai kuma ɗan kajuwa wayanda su ma gwamnati ke biyan su wayanda aka dauka a local government kuma aka turo su suna aiki tare da mu ne su ma gwamnati ke biyan su duk wata naira 10,000 so muna da kuma malamai ɗan kajuwa nan wayanda su wayannan mutanen da na ga ma sun bude wayannan makarantai suna yin kokari su ma kansu haraji naira 10,000 duk wata kuma su takwas ne suna yin kokari su ma kansu naira haraji na 10,000 duk wata da kaga kenan duk wata suna tara naira 80,000 to cikin wannan tarin naira 80,000 din suke biyan waɗannan malaman waɗanda muka dauka na ɗan kajuwa sannan muna da malamai kashi na ƙarshe sune kwafas to kuma muna biyan su kuma muna kama musu gidan da suke zanne duka cikin waɗancan kuɗin ne da ake tarawa sai da muka fara makarantar nan mun shekara 1 2 3 ba mu sauko ko iyaye ba su biyan komi
suna dan biya wani abu
yawa so da muka tahi da ya ta tahi sai muka ga cewa abin na ƙara yawa kuma buƙatocin na ƙara yawa sannan kuma gudunmuwar da muke samu dama daga LEH so abubuwa na ƙare masa yawa to sai muka ga cewa to su ma iyaye ya kamata su mu kira su muka kira iyaye muka zanna da su muka yi meeting suka yarda cewa to a sa wani abu wanda za a rinka biya duk shekara wannan abin shine kowane yaro zai rinka biya duk shekara wanda shi ma uba ya iya tunda makaranta al'umma ce shi ma ya iya jin cewa yana contributing wani abu to kuma duk shekara yaron mu ana biyan naira 1,500
Allah Hamza yawanci dai abubuwa suna bukatan goyon baya da kuma irin a zo a baku hadin kai a matsayin ku na waɗanda suke tafiyar da wannan makaranta da kuka fara daga ku guda hudu wani kuduri kuke so ku cimma da dai
to alhamdulillah abinda muke so mu cimma abinda muke ko mun fada ko mu fada ba al'umma sun gani tunda gashi har mutane da yawa yanzu bayan kamin mu babu community school na muna da matsaloli na community school to mu muna da a katsina local government mu ne farkon wanda muka fara yin community school that is makaranta al'umma to amma yanzu maganar da nake da kai ganin mu yanzu akwai sama da makaranta guda biyar ko shida da suka kwaikwaye mu
ita ce na kama wannan wani matsugunni ne na gwamnati kuke ciki kama akwai wasu waɗanda su ma suna karatu a cikin wannan matsugunni ya kuke gudanar da karatun
alhamdulillah muna gudanar da karatun mu da yamma su yan primary school masu makaranta inda muke aro muna gudanar da karatun mu da ƙarfe 12:30 zuwa 5:30 su kuma suna gudanar da karatun su da ƙarfe 8 na safe zuwa 12:30 in sun tashi sai mu shiga wannan shine abin da muke yi
zaruddin funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Masu haro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cuba Hiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ka takaitattun labaran duniya.
To a takaice yanzu haka an sake wurin da za a gudanar da zaben shugaban kasar Somalia wanda ake sa ran gudanarwa a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu daga makarantar horar da jami'an yan sanda zuwa tashar jirgin saman kasar dake Mogadishu. An ce an yi hakan ne ko saboda matakan tsaro da kuma hasashen irin rawar da cin hanci da rashawa ka iya takawa lokacin zabe idan an gudanar da shi a wannan wurin da aka tsara da farko. Wasu majoyi masu tushe ne daga bangaren 'yan takara suka sanar da sashen Somali na muryar Amurka wannan batu jiya Asabar. Suka ce yunkurin hakan ya biyo bayan 18 daga cikin 'yan takarar shugaban kasan su 24 ne suka rubuta wa hukumar zaɓe cewa suna ɗari-ɗari da matakan tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ka iya kawo wa zaɓen cikas. A jiya Asabar shugaba Donald Trump ya cicciki alkalin babban kotun nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu kasashe bakwai waɗanda yawancin su musulmai ne shigowa nan Amurka.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa, huta lafiya.